الحمد لله الذي أنزل خير كتبه بلسان عربي مبين، والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين لكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله ساكي سادواء وأن مجلسينا فسر القرآن من جرمى وأن مسلاتي من البركة مسلاتي من ديني إسلامي كروس أنا قلما يلوغري يومنا يوم تشن لهدي أشيران قوة رمضان شكرا دبولينا غري هدود 40 دبيو بان هجرة مائكي صلى الله عليه وآله وسلم وان دي داتي دبيو قوة بير شكرا دبوبيو دا أشيران دا أمينا ديا من رفع الله سبحانه وتعالى إمانة توفيكي زيا مدى وزيا مفارة ترن في آية 40 دا ليا لو كتيا مصام منكم ملابا متصيح za mu sake karanta ayar mu ci gaba daga inda muka tsaya kafin nan zamu amsa wasu daga cikin tambayoyi da aka rubuta. Wannan mai tambaya yana tambaya yana cewa shin ya halatta mutum ya ambata bukatunsa guda biyu a cikin istikhara. استخارة سنة تتمزع الله صلى الله عليه وسلم عبادة سنة زمن كنت مزع الله ياسر انتر إذن متن يسا وتبكاتا أزباء ونا الأمري أزباء تو الله يميد الأمر يزواج الله الله يزابه ما سأظن بكشين وفي الخير إذا هم أهدكم بالأمر من أبو ديلاتا روقا كما عند أدور تدونا ما أقول الخير أسيكي الله يتبتر ko baba alkhairi Allah ya musanya ma da abin da yake shine mafi alkhairi. To shin za su zai ka hada abuwa guda biyu zahirin hadisin da abu ne nuna abu da yini idza hamma ahadukum bil amri ganin wannan wasu malami suka ce abin da yabi kowani al'amari ga bamban taji da istikhara mai zaman kanta da sabu istikhara kana da al'amura guda biyu ko uku kana neman zaman Allah to ka istikhara ولكن الله أثناء الأمر نفركم سنكون تساكين سلة استخارة كنما ونفس السيافي داتي ودى ظاهر حديث وثم المسكة بابا أبدا ذي حدا حدا ذي حنا كهدا أبو أبو داديو يا الله انك أصلا كاسم سيوا وأن الأمر جنسا أبو كذا 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 لسافوس سكة بابا أبدا ذي حنا فأماري أبدا ذي داتي ودى ظاهر حديث kowanne al'amari gaban manta shi domin ai istikhara ma ibada ce ne zaman kansa bisan da ka sallaci raka'a guda biyu ka roki Allah ka samu karin lada abun Allah subhanahu wataala amma ko ka hada to zai wahala sai maka bai daidai ba tunda babu nasi da yazo a in nuna haka wannan yana tambaya wannan hanyoyin mutum zai bi ya kauce wa tunani a cikin sallah. To babba da gaske dai kad azhaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashu'un babba da gaske imani Allah ya ce kad azhaha almu'minun me su focus alladhina hum fi salatihim to me yasa suka samu khushu'i saboda me imani mutum ya inganta imaninsa kuma mutum ya haɗato girman Allah subhanahu wa ta'ala ka tsaya gaban khaliqu samawati wal ard kuma ka tuna raunanka kuma yana da duk abubuwan da su taimaka mutum ya shirya wa sallah tun da wuri kana kiran sallah kana jin kiran sallah duk abin da kake ka bari ka kama ruwa kai alwala ka zo in a masallaci za ka yi sallah kai tahiyatul masjid ko kai rawatib ka zauna kana bige kana jira tun har lokacin sallah yayi wannan zai taimaka maka wajen خشوعي da kuma sanin hukunci ko san sallan a kansu a sanda kuma ka tuna da girman dalilin da zaka samu idan ka inganta sallarka sannan kuma ka tuna da asarar da zaka yi idan baka samu wato khushu'i da tunani a cikin sallah ba shi abin da ba a so ba wai ka kauda tunanin gaba daya ba wannan yana da wahala ga dan adam abin da yake so kada ka dawoma akan tunanin kana kabbara ka shiga sallar ka fara tunani kai 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 ya zama kamar wancan mutum da muka bada misali shi kullum yake ga sallar lissafi kawai yake yi amma tunanin ya zo ka kawar da tunanin ka dawo cikin sallar tunanin ya dawo ka kawar da shi ka dawo cikin sallar wannan zai wahala a raba dan adam da wannan to amma dai muhimmi da gaske tsoron Allah da imani da sanin girman sallar sanin girman sallar da kuma sanin girman wanda ka tsaya a gabansa ka kaddara inda ake ka tsaya gaban ka kai bukatun ka ne gaban gwamna ko shugaban kasa yana kallon ka muna magana da shi a lokacin tunanin ka yana ina gwamna ne ko shugaban kasa ka sai masa bukatun ka yana kallon ka kana kallon ka kana tsaya gabansa a lokacin tunanin ka yayi me yasa saboda sanin girman sa to wannan yana bukatar mutum yawa kasa tarbiya ba abu ne da za a sami shi lokaci guda ba yawan zikiri wato kai ka dai ka zauna kana tunani akan girman zatin Allah kai ta dabbure akan halittar Allah akan sifofin Allah tarbiya ce ta yau da kullum a al'amura da yawa kuma haka da mutum zikirin da sauransu Allah ya sa dace wannan tambayar sai kisa shi lawyer ne yana aiki a tare da gwamnati kuma aikin sa shine prosecutor yana prosecuting ma'ana idan ka samu masu laifi in sannan suka kai su kotu za su tsaya gaban alkali a tabbatar da laifin wannan mutumin kuma a hukunta su zai ke cewa wani sa'ili bayanai da yan sanda suke kaiwa tunan yan sanda su suke kama mutane ko a kama mutane a kai musu su yi musu bincike su tabbatar da laifinsu su rubuta rahoto suna kai su kotu kuma lauyoyi za su nemi shaidu da suka ba da shaida wurin yan sanda su tabbatar a gaban alkali sannan a karantawa doka da wato za ta haukan wannan mutumin mai laifin nan suna alkali ya yi hukunci to yake ta wani sa'ilin bayanai da isan da suke bayarwa yace shi ba zai iya tantancewa gaskiya ne ko ba gaskiya ba to ya zama na ba gaskiya ba ne aka hukunta wani mara laifi aka dora masa laifi aka hukunta shi to shin ya matsayin wannan a musulunci to duk abin da ya shafi wato hukunci dan adam alkali ko lawyer ne ko mai bayar shi ba da shaida ne ko dan sanda mai bincike ne kama mai laifi ya bincike shi aiki ne mai girma aiki ne yana bukatar tsoron Allah aiki ne yana bukatar adalci kar mutum ya ci hanci kar mutum dan wata maslaha ya kisa interest nasa a ciki aiki ne mai wahala saboda ya shafi haƙƙin dan adam idan duk wanda ba masa adalci ba anan aka cuce shi saboda an fi ƙarfinsa aka karbi kudi aka cuce shi gobe kiyama za a tsaya gaban Allah ran da Allah ke la zulmal yau aka ta gobe kiyama la zulmal yau ba zalunci dai kowa da kowa zama daya a nan gaban wannan alkali ne wannan dan sanda ne wannan soja ne wannan lawyer ne wannan ya fi ƙarfin wannan wannan ya fi ƙarfin wannan wannan zai iya danne wannan wannan zai iya danne wannan amma gobe kiyama ba liman mulkul yawm lillahi alwahid alqahhar ba wanda yake da daga kai ko wannan ranar za ta zo saboda haka wanda Allah ya jarrabe su da aikin alkalin ko aikin lawyer ko aikin dan sanda aiki ne babba dole sai an sa tsoron Allah a ciki saboda haka idan ya tabbata a matsayin na lawyer cewa bayanin da aka yi gaskiya ne ka karanta dokokin da suka danganci wannan aikin hukunci baka da laifi kun kuma ka tabbatar da cewa bayanin da aka gabatar ba daidai bane to haramun ne ka gina hukunci akan wannan a hukunta mutumin nan zalunci to idan ya zama na baka san gaskiya ne ko ba gaskiya ba in dai akwai halin bincike damar bincike ayi amending statement din ko ayi reviewing statement din a sake mayarwa tunda ku ka yi ruji da yawa akan wannan sai ayi idan kuma babu damar wannan din sai kai aiki abin da na zahiri inda baka tabbatar da cewa wannan ba gaskiya ba kai aiki da abin da ke na zahiri ya bayyana gare ka kuma ya zama na su in sanda ba su daidai ba to gobe kiyama su Allah zai kawo wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa inda kum tahtasimuna ilayya wa la'alla ba'dukum yakuna alhana fi hujjatihi bi hujjatihi min ba'd kuna kawo kusuma a zamana dayan ku ba mamaki ya zamanto ya iya magana sama da dayan kuma ya zamanto shine bai da gaskiya ni kuma ina hukunci da abin da ya bayyana gare ni ina hukunci da abin da ya bayyana gare ni ba mamaki abin da ya bayyana wanda ya iya bayani ya yi bayani izaman tuba shi ne mara gaskiya saboda haka idan ba a san wanda abin gaskiya ne ko ba gaskiya ba inda akwai damar bincike a bincika a tabbatar ka samu gamsuwar yakinin cewa wannan abin gaskiya ne in kuma babu wannan damar to kuma aikin ka ne ka yi wannan duk ka yi aiki da abin da ke zahiri ya bayyana kuma ya zama na ba daidai ba ne a su da suka bayar da wannan wrong statement to su false statement to laifin yana kansu Allah ya sa kuma tambaya ta biyu ina ji ko wani ne ke tambaya da ba maganar wato zakka na kayan adon mata gold zinariya na mata suke ado da shi yar wuya a warwaro zankunni na mata shin akwai zakka a ciki ko babu zakka a ciki a warwaro da dankunni da kayan ado na mata idan mace ta saya ne domin kaddara ba dan ado ba to idan wannan kayan adon ya yi shekara ya kuma kai misali akwai zakka domin asali dama zinariya da azurfa akwai zakka baya bukatar sai dan kasuwanci ne a su karan kansu akwai zakka saboda haka idan mutum ya ce mace ta sayi kayan ado dan kaddara dan ta aji ba dan ta amfani shi a matsayin ado ba wannan kayan adon idan ya yi shekara idan kuma ya kai misali kai misali shi ne in shekara ta zagaya sai a kiyasta kudin wannan zinarin a kasuwa nawa ya kama ne ko ne garam nawa a kaddara a cikin miliyan ɗaya da rabi ne ko miliyan biyu ne to abin da aka kiyasta idan ya kai misali to shi kenan sai ta fitar ɗaya bisa arba'in wannan idan ya zama na ba don ado ba don ado ta sayi ba to in zama idan ta saya don ado ne ta ado da shi tana amfani da shi to shin akwai zakka a ciki ya kai misali kuma ya zo na shekara akwai zakka a ciki babu zakka sabanin da malamai mafi yawan malamai jumhurin ulama sun tafi akan cewa babu zakka a ciki da wannan kayan ado ne ba sai dan kaddara ba ba sai dan kasuwanci ba wasu malamai suka ce wani wata bai hanabiya da sauransu kuma wasu manya-manyan malamai na zamani sun tafi akan cewa za a fidda zakka kowanne da jiririyarsu amma mafi yawan malamai sun tafi akan cewa babu zakka irin wannan in jihar mutum yana da hali abin da ke yafi ta hakatsantsan tunda kashi ɗaya ne bisa arba'in mutum a ya fitar ya fi zama lafiya in ji ya kayan ado ya kai shekara kuma ya kai misali to abin da ya fi in shekara ta zagaya sai a kai kasuwa a kiyasta yanzu wannan kayan adon nan wannan gold wannan zinariya nawa ya kama a kasuwa miliyan ɗaya miliyan biyu miliyan uku in ya kai misali sai a abin da aka kiyasta a kasa zuwa gida arba'in sai a fidda kashi ɗaya kuma ya tambayi misali nawa ne misali yana canzuwa saboda gwargwadon yadda dala ya hau kuma yadda dala ta sauka kuma akwai sabani tsakanin kalandoji a wata kalandar za ka samu misali suna cewa miliyan daya da naira 1837 ko 8 wasu kuma suna cewa miliyan daya da 1878 to irin wannan abin da shi mutum ya dauki wato mafi karanci ya fita kasuwan wannan kalandar suka ce miliyan daya da 1878 misali sai wata kalandar suka ce miliyan daya da 1840 abin da ya fi wanne mutum ya dauki da 40 din da wani shine takatsantsan din kisawa ne idan ka dauki 1878 din kaga kai kuma kana da 1840 ko 50 kaga ba za ka fitar ba kuma ba mamaki ya zama to kuma wannan shine misali sai mu duki hanyar salama da aminci to amfanin misali idan mutum zai fita zakka mafi kyau hanyar salama abin da yafi dacewa a watan da a lokacin da mutum ya shiga zai fita zakka a lokacin sai ya tambaya domin abin yana canzawa da sati daya sati biyu kwana goma yana canzawa to Allah samu dace na وَلَمْ نَمْنَعْهُمْ
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى
ta'ala yake cewa wa'lamu ku sani cewa annama ganimtum min shay'in duk abin da kuka samu na ganima fa anna lillahi khumsuhu lalle dai bisa biyar na Allah ne wali rasuli da manzo wali lil qurba da dangi mukusantan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wali yatama da marayu wal masakin da miskinai wa ibn as-sabil da matafiyi in kuntum amantum billah in har kun kasance kun imani da Allah wa ma anzalna ala abdina da abu da muka saukarwa bawo mu yoma furqani ranar rabewa yawmal taqal jam'ani ranar da jama'un nan guda biyu suka hadu wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai wannan aya mun fassara har zuwa ganin Allah wali bil qurba inda muka ambata cewa abin da yake da walidin qurba makusantan manzon Allah dangin manzon Allah kuma dangin manzon Allah ma ba dukan su bane manzon Allah ya bayyana a hadisi su waye wanda za a ba su daga cikin khums su ne banu hashim da kuma banu muttalib mu yi bayanin cewa bayan da manzon Allah ma rabon su yana nan kuma Allah ta'ala ya girmama su ne ya ba su wanda matsayi wannan yana daga cikin haƙƙin su da Allah ta'ala ya haramta musu cin zakka da sadaka sai Allah ya musanya musu da wannan kuma ya tabbata hatta ganimar yakin Badr da aka raba sayyidina Ali yake cewa manzon Allah ya bashi taguwa guda biyu taguwa ta farko daga rabansa kashi hudu cikin biyar kamar da aka raba sauran wato waɗanda suka yi tarayya a wannan yakin sai kuma ɗaya taguwar yake cewa manzon Allah ya bashi ne daga cikin khums rabansa na da qurba na da qurba sai Allah ta'ala yake cewa wal yatama da marayu kashi hudu waɗanda suka yaki su za a rabawa kashi ɗaya bisa biyar din nan sai a rabawa akwai haƙƙin Allah da manzo wani muka ce wannan abu ɗaya ne manzon Allah zai sarrafa shi abin da yake maslaha ga musulmi idan manzon Allah baya nan to shugaba khalifar musulmi shugaban musulmi a daular musulunci shi zai dauka ya sarrafa ta hanyar maslaha ta hanyar abin da yake zai amfani al'umma musulmi to zai kuma za a ba su raban su san da kuma wajja ta ma za a ba marayi shi kashi ɗaya bisa biyar din za a raba shi zuwa kashi biyar kuma shi ma shine ma'ana kashi ɗaya na Allah da manzo kashi biyu na zawil qurba kashi uku na marayi kashi hudu miskinai kashi biyar na ibnu sabil matafiyi sai Allah ta'ala ya ambata marayu maraya shi ne wanda kafin ya balaga mahaifinsa ya rasu a nan Allah ta'ala ya ambaci maraya amma a cikin waɗanda za a ba su zakka masarifu zakka Allah bai ambaci maraya ba da abu da yasa ba duk maraya ba ne mabukaci idan har yanzu mutum maraya yana da bukata sai ya shiga cikin inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wannan ya wadata to idan ba ya da bukata bai shiga cikin fuqara'i wal masakin ba ma'ana ba ya da kenan ba ya da bukata ba za a ba shi daga zakka ba to ma'ana Allah ta'ala ya ambata wal yatama to shine malamai suka tattauna a san masarifu zakka Allah bai ce bai fadi maraya ba amma a cikin khumus daga cikin khumus kashi ɗaya bisa biyar na ganima akwai kaso da za a dauka a baiwa maraya to amma kowane maraya za a bayar ko sai mabukaci tunda Allah bai tantance shi wal yatama wanda ma ya musa ya rasu ya bar masa dukiya maraya ne wanda ma ya musa ya rasu ba abin da ya bar masa shi ma maraya ne to wanne wanda za a bayar a nan wasu malamai suka ce ba ya la'akari da talauci wasu malamai suka ce a'a ai sai wanda yake da talauci ba ya da abin hali shi za a baiwa ko wani ya fi dacewa na maqsudin shari'a domin tun akwai masu bukata to a ba su sai dai aka rasa masu bukata to ga daga nan za a yi a ba duk marayan da aka samu amma in ji akwai masu bukata su za a fara a gabatarwa idan kun duba a nan wato a kulawar addinin musulunci ga maraya kun ga kashi ɗaya bisa biyar na ganiman nan hakki ne na baitul mal treasury can za a cin baitul mal ba dukiyar wani ba da sai dai amma Allah ya ambata wadanda za a ba kaso guda biyar da Allah ya ambata to wannan ya nuna cewa maraya yana da kima matsayi na musamman a cikin addinin musulunci ayoyi da suka zo a kan wannan ba su da iyaka da yawa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun zo a kan wannan da yawa ba dan komai ba saboda shi maraya ya rasa wato wanda yake kula da shi ya rasa gata to shi yasa addinin musulunci ya zama ya tsaya masa a matsayin gatan Allah ya wajabta a kula da su Allah ya haramta a zalunce su Allah ya shar'anta a tausaya musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kudaitar a kula da maraya har yake cewa ni da wanda yake wanda ya reni maraya haka muke da shi a gidan aljanna ma'ana yana kusa da ni a gidan aljanna to shi yasa kullum ana kudaitar da al'umma musulmi su zama ta masu kula da maraya kuma yanayin da muke ciki a kasashen musulmi a yau musamman irin yankunan mu na irin su Borno da sauran jihohi na arewa saboda fitintunu da matsaloli ake fama da su rikicin ta'addanci da kuma garkuwa da mutane rikici na addini da na kabilanci kullum ana ta kashe mutane kuma galibi mazaje ake kashewa idan ka ga an tada fitina ko an yi wani an yi garkuwa da mutane an kashe zaka tarar an kashe mutum 100 zaka tarar da 70 80 maza ne wasu ne masu kula da yaran su kaga yaran su zamanta marayi su zamanta la haula lahum wala quwwa su mutu abin tausayi ya sa ya zamanta wajibi a cikin al'umma musulmi a kula da maraya idan ka kula da maraya ka taimaka wa maraya ka taimaka wa kanka ne ka taimaka wa kanka wani mutum ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar idda yazo a cikin hadisi Tabarani yake ce ya rasulullahi ina jin zuciyata ta keke shi ta bushe, ina jin a cikin zuciyata babu imani, ba tsoron Allah. Hakan yana faruwa ai, wata ranka tashi sai ka ji zuciyarka a cike take da imani da tsoron Allah, ba abin da suke so sai alkhairi. Ka tuna lahira kana ganin duniyar nan ba komai ba ne, karanta alkur'ani ka yi zikiri, sai ka ji zuciyarka tana da taushi da tsoron Allah. Wata da kuma ka tashi ba ma maganar lahira ba, kana ganin kamar lahira mu ba ta tsaya ba, kawai duniya kawai ka sa gaba, kana neman fada da kowa, kana ji ana kiran sallah kana zaune kana kallon mutane ana zuwa masallaci, kawai ka dake kayan ka kana zaune ba gaira ba da ni. To a lokacin zuciyar ne sai ta ta zama da rauni, haka to zuciyar dan adam tana da rauni, tana tincinga. To shine mutumin ne ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullah ina jin zuciyata ta kekeshe ta bushe, bana jin abu imani a cikin zuciyata. Yanzu ya zuwa sai manzon Allah ya ce shi ka tausaya maraya, ka ciyar da shi daga abin da kake shi, abin da za ka fi ka ɗauka ka baiwa maraya, wa wamsah ra'sahu, ka shafa kansa, ka shafa kansa, shafa kansa, shafan shafan kai na yaro ƙarami alama ne na tausayi. Sai manzon Allah ya ce idan ka yi haka yalin qalbuka, zuciyarka za ta yi taushi, wa tudrik hajataka, Allah kuma zai biya maka buƙatarka. Saboda haka wannan hadisi yana nuna cewa idan ka taimaka wa maraya ka taimaka wa kanka ne, sai Allah ya sa masa sukuni da nutsuwa. Kuma kada a manta a yara da suka zama ta marayu iyayensu da suka rasu ba su ne suka zabi suka rasu ba, ba zaɓinsu ba ne. Kowa abin da yake so ya zo a cikin yaranka, yara ƙanana, ya ba su tarbiya, ya kula da su, ya ga girmansu, kowa abin da yake fata ke nan. Amma cikin wannan Allah ya kaddara suka rasu galibi ta hanyar fitina, kamar yadda muke rayuwa a nan fitinan Boko Haram. Yara da yawa suna ba da labarin irin yadda aka kashe iyayensu a kan idonsu, ba su manta ba har yanzu. Muna zaune a ɗauki a ɗaki da rana, sai wasu mutane suka zo suka harbi babana, babana kaza, haka suna ba da labari in kana hira da su, ba su manta ba. Kuma wannan ba su manta da shi har abada, har abada. Kuma cikin wannan idan ba kula da kuma suka sha wahala, kaga matsalolin sun karu kenan. Wanda shi sun zalunce su, sun kashe musu iyayensu, wanda kuma suke zaune a gari da masu hali da malamansu da shugabanninsu da mutanen gari, ba su kula da su ba, kaga zafi akan zafi da wani za su ji. To suka riki al'umma cikin zukatansu suka girma, su kuma ba za su tausaya wa kowa ba, suka ji an kashe mana babanmu, sannan kuma ba a kula da mu, muka sha wahala muka tashi. To duk abin da zai faru ya faru, sai dai Allah ya kiyaye. Saboda haka taimakawa maraya, musamman irin yanayin da muke ciki, ka taimaka musu ka taimaka wa kanka ne. To shi yasa duk magabata ya zama duk suna kulaitarwa suna aiki da wani. Hatta Abdullahi bin Umar ya kasance baya cin abinci sai idan ya kira maraya ya zauna da shi, an kawo masa abinci sai a kira masa maraya, maraya ya zo su zauna su ci abinci a tare. Alhamdulillah babu laifi, akwai kungiyoyi da suna kokari da kuma mutane daidaiku wajen taimakawa maraya, musamman idan azumi ya shigo za ga kungiyoyi daban-daban suna raba abinci, suna raba rigunan sawa, abubuwa da yawa gwargwado ana yi. To amma to abin da ake yi na gaskiya wato bai kai yadda ake so da mu, bai kai yadda ake so don maraya yana buƙatar karatu ilimi a matakin farko don ya girma cikin jahilci matsala ne. Yana buƙatar abinci, yana buƙatar tufa, yana buƙatar kiwon lafiya. Ba mamaki in suna gidan haya da mahaifiyarsu suna buƙatar a biya musu gidan haya, ka matsalolin suna da yawa. Saboda haka a shekara tukuna wata ƙungiya ta zo ta tara su ta ba su rigunan sallah, shi ke sai wata shekara. To kafin shekara da za su yi kudin makarantarsu. Saboda haka akwai buƙatar a haɗa ƙarfi da ƙarfe. Babban abin da zai ba mu nasara kamar da kwanaki muka yi bayani shi ne coordination, tansiq. Kowa yana aiki shi kaɗai, yin wata ƙungiya wata unguwa su yi, wannan masallaci su yi,
kuma kullun ana nan nuna wa akili kamar gasa ne Allahu alam to amma ko bukatan coordination ya zama akwai lema da za ta hada duk kungiyoyi masu taimakawa maraya sai ai zonin nan garin a samu statistics na marayu ko da ke kwanakin ba an fara aka sai yana da yawa aka ki aka bari amma dai wannan ba zai hana a nemi gurgudu a samu ba sannan kuma ai identify bukatun ina wani marayin ba abin yake bukata ilimi yake bukata wani marayin shi ba a ilimi yake bukata ba abin shi yake bukata domin an samu wata makaranta ta dauki nauyin sa yanzu abin yake bukata wani kuma akwai mai ba su abin shi amma magana karatun su ba wanda ya dauka to akwai bukatun identify bukatun kuma sai kungiya kaza kula da area kaza ku kula da harkar ilimi zalla ko kungiya daya uku hudu biyar shida ku yanzu abin da shafi marayu ku dauki harkar ilimi kawai an kawo muku magana abin ki mana ku bane kungiya kaza da kaza masallaci kaza da kaza ku yanzu ku dauki magana abin ki zalla idan akwai coordination a zai taimaka sosai kuma hatta wajen samun taimako za a ji samun taimako wani sa'ilin muna zargin masu kudinmu ba sa taimakawa ga marayu ga gajeru ga masu bukata ba koyaushe ba ne laifinsu mu kanmu masu neman taimako misali muna da laifi ta wace fuska ta fuskar wato babu accountability babu transparency nawa muka samu nawa muka kashe nawa ya rage ka zo kayan da muke muku a masallaci mun bayar ka ba da account number mun bayar to amma shin tabbas ka yi aiki da wannan musamman wannan daga cikin karkashin maslahar mursala musamman wannan zamanin da rashin gaskiya yayi yawa domin mutane su samu nutsuwa a tabbatar da cewa abin da ake yi din nan mutane abin da ake bayar wannan yana tafiya ta hanyar da ta dace to aka samu wannan kaga mutane za su taimaka amma an san neman taimako kuma ba a san ta ina ya tafi ba kaga wannan yau na bayar gobe na bayar jibi na bayar ba su mai ake da shi ba ta yi karan na hudu aka zo aka ce a bani dan ce ina shawara su zan neme ku kuma zan neme ku ba ba wannan bai dace ba to shi yasa dole zama ta akwai gaskiya da amana inda aka samu gaskiya da amana kusan da kuma aka samu coordination lalle ku abun zai taimaka kuma wannan ayar tana nuna mana cewa har yanzu marayu suna da nauyi akan gwamnati tunda aya tana magana kan ganima kuma aka raba wa mayaka rabonsu kumus da Allah da Allah ya ambata karkashin gwamnati gwamnati shi ke kula da wannan kumus ashe ne ne cewa akwai haƙƙin marayu akan gwamnati to ba sani ba a budget na Najeriya da gwamnatocin mu ana ware musamman wani kaso saboda marayu ba na saboda haka dole gaskiya a ba da kula wani musamman ga marayu ba don komai ba saboda ba zaman lafiyan ƙasa to Allah ta mu dace Allah ta yake cewa wal masakin da miskinai kaso na hudu daga cikin kumus kashi da bisa biyar da za a bayar su ne miskini Allah ta'ala bai ambaci fakiri a nan ba to malamai suka ce idan aka ambaci miskini aka tsaya fakiri ma ya shiga ciki idan aka ce fakiri aka tsaya miskini ma ya shiga ciki to idan aka hada su guda biyu to daban-daban suke to amma wanne ya fi talauci sai aka samu sabani an gane idan shama'a istarafa wa idan istarafa shama'a an fahimta wasu malamai suka ce fakiri ya fi talauci domin Allah ta'ala yana cewa amma tasiyar da fakanat limasakina ya'maluna fil bahr fil bahr nam Allah ta'ala yake miskinai ne amma har suna da mai jirgin ruwa akwai miskini mai jirgin ruwa so wannan yanzu da suka ce miskini wato fakiri ya fi talauci wasu su inna masadaqatu lil fuqara'i Allah ya fara gabatar da fakiri wannan yana nuna cewa shi fakirin ya fi talauci wasu suka ce a'a miskini ya fi talauci aw miskinan za matraba ra'ayha al-sabani na malamai dukkan su akwai bukata dukkan su akwai bukata hatta ayar amma safiyar fa kana li matakina ai ba na mutum da yi bane suna da yawa ko baba dai ba sun zama ne yawan su ba misali idan misali miskini guda 100 suka hadu suka mallaki jirgin ruwa guda 1 irin na da miya miskini a har zuwa ku talauci inda miskini ɗaya ne ya mallaki jirgin ruwa to sannan za a ce me miskini mawadaci amma Allah ce masakina suna da yawa almuhim Allah yake ana wal masakini da miskinai da fakirai masu bukata wanda suna cikin bukata marasa galihu kashi ɗaya bisa biyar na khumus din nan su ma za a ba su sai Allah ta'ala yake cewa wabni sabili da matafi shi ma da kasonsa ibnu sabili shi ne matafi wanda yake ya bar garinsu ya je wani gari guzurinsa ya kare ko da a garinsu yana da kuɗi don wata ƙasa ce ya zo Najeriya misali sai guzurinsa ya yi kare amma a garinsu shi miliyoniya ne amma ba ya da hanyar isa ga kuɗinsa ba ya da hanyar a turo masa kuɗinsa kaga anan shi talaka ne saboda haka za a ba shi abin da zai ci zai sha kuma za a ba shi abin da zai koma garinsu Allah ta'ala kuma ya kuma ambace shi a cikin waɗanda za a ba su zaka inna masarakatu lil fuqara'i wal masakin ashan ma Allah ta'ala ya ambata shi kuma anan ma Allah ta'ala ya ambata shi an kira shi ibnu sabil dan hanya hanya tana da da hanya ba ta da da to malamai suka ce likasrati sulukihi wa mulazamatihi lil tariq saboda yawan bin hanya larabawa suna da ka'ida idan mutum ya dijinci abu da yawa kullum yana tare da abun sai a ce wani dan abu kaza saboda baya rabuwa da shi kamar yadda mutum baya kamar yadda ke yaro baya rabuwa da mahaifiyarsa to ibnu sabil anan ana nufin a matafi to shi ma za a bashi daga cikin wato humus din nan a taimaka masa wannan in ku duba humus kashi ɗaya bisa biyar din nan inda Allah ta'ala ya ambata cewa za a raba su in kuka duba akwai yadda addinin musulunci wato ya damu da masu bukata less privileged marasa galihu inda musulunci ya tausaya musu har abda Allah ta'ala ya ambata su a tabbatar da cewa waɗannan sun samu biyan bukata ko wani hanya ce ta wato rage talauci da abin da ake faɗa na poverty alleviation musulunci ya riga ya tsara komai sai dai matsalar mu musulmi mu muke da matsala ba mu karanta abin da Allah ya faɗa da abin da manzon Allah ya kawo mun fahimta mun yi aiki da shi ba turawa sun zo da wasu tsare-tsare sun tsara sun zo suna cin kasuwa a kanmu amma abubuwan da musulunci ya kawo na turawa ko kusa da musulunci ba zai iya zuwa ba to amma laifin yana ina mun karanta mun fahimta mun yi aiki da shi to sha sama Allah ta'ala ya wajabta zakka dole ne ka fitar ka bada wani abu daga cikin kudin ka taimaka wa masu bukata wani tsari ne ya kawo ne musulunci ne sauran tsare-tsare a fuskar humanitarian in ka ga dama ka bayar in ka ga dama ka bayar amma musulunci ce dole in ma baka bayar ba wallan zai yake ne zuwa zahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillah fa bashirhum bi azabin alim Allah ma sai zaka azaba rukuni ne na addinin musulunci idan baka yi wajen ba addinin ka ma ba zai shiga ba kawai shi ne kuma ce Allah shi ne sannan kuma musulunci ya shar'anta kafara da yawa idan mutum ya zihari da matarsa akwai kafara idan mutum ya rantsuwa ya warware rantsuwarsa akwai me akwai kafara sannan kuma idan mutum ya sadu da matarsa yana azumi akwai kafara duk waɗannan kafarori akwai me ciyarwa don me a faɗa da talauci ga zakatul fitr an gama azumi za a ciyar duk wannan sai musulunci ya shar'anta domin faɗa da talauci sannan kuma aka kwaitar cewa a ba da sadaka ta nafila bayan hadin nan gaba daya to amma duk da haka aka zo aka samu talauci a garin musulmi laifin wa laifin musulmi ne to Allah ta alaji kuma wajen raba wannan ganima idan kuka duba musulunci ya lura da maslahar daidaiku da kuma maslahar al'umma a matsayin al'umma al-milkiyyah al-fardiyyah da kuma al-milkiyya al-amma. In ku duba a tsarin duniya wajen mallaka akwai tsari guda biyu, akwai tsarin gurguzu kominisanci. Su ba su yadda individual mutum shiga da ya mallaki dukiya da yawa duk abin da ka mallaka da ƙasa ce za a rage ma yawan wato yankin mallaka kamar wato tsohuwar soyayyar Rasha da sauransu. Har yanzu akwai raguwar abin, ga akwai gurguzu da kominisanci, sannan kuma akwai ɓangaren capitalism. Su suna ƙarfafa mutum ya mallaki dukiya jari hujja duk abin da za ka yi. In za ka kashe mutane ne za ka yi menene menene kawai ka tara dukiya. Talakawa za su rayu za su mutu babu ruwanka. To musulunci sai ya zama wata tsaka-tsaki. Ba hana ɗan adam ya mallaki abu ba a matsayin shi na individual, an baka ƴanci, amma kada ka cutar da maslahar public na sauran jama'a. Sannan kuma musulunci ya lura da cewa public din nan a kula da maslaharsu, kada a cutar da su. Wannan shine abin da wannan ayar ta kunsa. Allah ta'ala yake cewa wa alam anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsuhu. Anna ma ghanimtum kuma yaka da kuka yaki aka samu ganima, Allah baku nasara cikin biyar kashi hudu duk naku ne. Daidai ku ne za a raba musu kowa ya mallaki dukiyarsa. Saboda ne sun sha wahala sun yi aiki. Ba a ce gaba ɗaya ai dama jihadi an yi ne saboda ɗaukaka addinin Allah, Allah zai baku aljanna ku kawo dukiya gaba ɗaya a sa baitul mali. Ba faɗi wannan ba. Saboda ɗan adam a tabi'arsa yana so ya mallaki wani abu shi ma. Wanda ɓangare ne na rayuwarsa. Aka ba su wannan. Kuma sai Allah ta'ala bai ba su gaba ɗaya ba. Ya zama a cikin al'umma akwai masu buƙata. Sai ce akwai na maslahan al'umma. Kashi ɗaya bisa biyar nan ku kawo marayu da miskinai da matafiyi da sauransu su ma a ba su. Kaga daga nan sai a zauna lafiya. Kun je kun yi jihadi. Kun samu ganima, kun dawo gari, kuna fataka ga miskinai, ga talakawa, suna gani ko ba su samu ba, akwai zama lafiya? Kun je jihadi, kun samu ganima, kun dawo, ga rabonku kuna fataka, su kuma ka ce ga naku kuma ku je ku dan lallaba, ka sai a zama lafiya. To kullum duk abin da addinin musulunci ya shar'anta maslahat, hanya ce ta zama lafiya, kowa ya zauna lafiya. Kada wani ya ji haushin wani ko zakar idan haka aka shar'anta dan a rage hasada da kiyayya. Kana unguwa kana da miliyoyi shekara ta yi ka fita zakar ka wajen miliyan 20 miliyan 30 ka ba wannan dubu 50 wannan dubu 20 wannan dubu 100 wannan ya je sai kayan sallah wannan ya sai kayan yaransa wannan ya sai abinci. Tunda da nake ina hangoka ga hu alaji yana zuwa ga alaji yana zuwa kana zuwa a tashi a tsaya da kai. Kuwa na ji ba ɗinka ba, ji ban ga alaji ba, lafiya kuwa? Saboda me dukiyar ta kuce gaba ɗaya, ka ba da haƙƙin Allah sai a zauna lafiya. Amma kana da miliyoyi ka canja motoci, ka hau manya-manyan motoci, yaran ka suna makarantu masu tsada, kana cin abinci iri-iri, ka yi soyayya a gida, ƙamshin mukwasa suna ji, ba ma sadaka ba, zakka na wajibi da Allah ya ce a bayar ba za ka bayar ba. To ina za a zauna lafiya? Ba da za a zo da lafiya. To shi yasa duk hukunci da shari'ar musulunci ta shar'anta saboda kafin komai kai ɗan adam saboda maslahar. Ba wanda zai yi wannan sai wanda ya tsaya ya lura da ka'idojin shari'a da hukunce-hukuncen shari'a shine zai fahimci wannan. To Allah ya samu dace. Wa alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsuhu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wabin sabili. Dangane da su humus din nan mutane biyar rabon manzon Allah wata maslaha ta al'umma kenan da makusantan manzon Allah da marayu da miskinai da wabin sabili, shin kashi da bisa biyar din nan shi ma za a raba shi gida biyar daidai wa daida? Koko za a bar wa shugaba shi ya sarrafa yadda ga akwai maslaha? Ta yi misali yanzu marayu ba su da yawa a gari amma akwai miskinai da yawa. Saboda haka idan aka ce za a ware wa marayu abin da aka ware wa miskinai, kaga za a kwari ne miskinai. To shi yasa wasu malamai suka ce kamar Imam Malik suka ce ba za a ce sai an raba daidai wa daida ba, za a bar wa shugaba ya ga ya duba mece ce maslaha. Idan maslaha a raba daidai a tsakaninsu sai a raba daidai idan kuma maslaha ita ce a fifi da wasu akan wasu sai a fifi da wasu akan wasu tunda Allah ta'ala bai kayyade ba wasu malamai suka ce a'a abin da fita ka tsantsan gara a raba gida biyar kashi da na Allah da manzo maslaha al'umma kashi na biyu muku sa manzon Allah na uku marayi na hudu miskinai na biyar matafiyi aka suka ce kowanne da hujjarsa babu matsala a ciki sai Allah ta'ala ke cewa bayan ya faɗi hukuncin dangane da yadda za a raba ganima sai yake cewa in kuntum amantum billah idan kun kasance kun yi imani da Allah mu yi bayani kwanakin baya idan kun kasance kun yi imani da Allah kaga indin ana amfani da shi gurin da yake babu tabbas amma anan ba wai ana shakka ne dangane da imaninsu ba a'a min babil haqqi ala ta'a ku sani hukuncin da Allah ta'ala ya yi dangane da ganima kashi hudu bisa biyar naku kashi ɗaya bisa biyar za a raba su ga waɗannan da Allah ta'ala ya ambata saboda haka kuna da imani ku yi aiki da abin da Allah madaukakin sarki ya hukunta na hukunci shi yasa a hadisin Ibn Abbas wanda zuwa cikin Bukhari da Muslim wafdu Abdul Qais tawagar Abdul Qais da suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah Ibn Abbas yake cewa amarahum bil iman ya umurce su da imani sai manzon Allah ya tambaye su atajuruna mal iman bil mal iman shin kun san menene imani sai suka ce ba mu sani ba ya rasulullah sai manzon Allah yake cewa shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ku shaida cewa babu wani abun bauta da gaskiya sai Allah kuma ku shaidi cewa annabi muhammadun manzon Allah ne sai manzon Allah yake cewa iqamus salah da tsayar da sallah wa ita'u zakka da bada zakka wa sawmu ramadan da azumtan watan ramadan sai ce wa an tu'tul khumsa min al-maghnami ku bada khumsi kashi daya bisa biyar idan kuka samu ganima wannan ma yana cikin imani to shine Allah ta'ala yake cewa in kuntum amantum billahi idan kun kasance kun yi imani da Allah imaninku ya umurce ku idan kun yi ganima aka samu ganima kashi daya bisa biyar din nan ku cire ku bawa wadanda Allah ta'ala ya ambata an fahimta amma ba shakka ake dangane da imaninku ba Allah ta'ala ya faɗi wannan ne domin ya kodaitar da su imaninku ya kai matsayin da za ku aiki da abin da Allah ta'ala ya faɗa sai Allah ta'ala yake cewa wa ma anzalna ala abdina idan kun kasance kuma kun yi imani ga abin da muka saukar wa bawanmu Allah ta'ala yake cewa bawanmu saboda wato duk matsayi duk gurin da ana so a girmama manzon Allah sai ake cewa bawanmu shi annabin Allah ne manzon Allah ne amma idan Allah ta'ala ya so ya girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce ayi amfani da bawa subhanallazi asra bi abdihi domin a wannan tafiyar da manzon Allah ya yi Allah ya nuna masa abubuwa na girmamawa na karamci wanda babu wani mahalukin da ya samu irinsu to shi ne sai Allah ta yarda ki subhana ki cewa subhanallazi asra bi abdihi aka je da shi baitul maqdis daga nan aka yiwo sama da shi har aka je da shi gurin da ba wani makhlukin da ya taba zuwa ya ji yayi magana da Allah babu tafinta tsakaninsa da Allah aka bashi sallah Allah ya shar'anta masa sallah Allah ya yi magana da Allah subhanahu wataala hakan tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi to ana Allah ta'ala yake cewa ma anzalna ala abdina yawm al-furqan domin a wannan rana Allah ya girmama manzon Allah ya nuna mu'izar manzon Allah Allah ya daukaka addinin musulunci to rana ne mai matsayi to shine Allah yake cewa ma anzalna ala abdina da abin da muka saukar wa bawa mu kun yi imani abin da aka saukar shine wato ayoyi da Allah ta'ala ya saukar to kuma irin ayoyi da nasara da mu'jiza da Allah ta'ala ya nuna kudin nan kun yi imani da Allah kuma kun yi imani kun gaskata abinda muka saukar wa bawanmu aina yawmal furqani ranar rabewa me yasa Allah ta'ala ya kira ranar yakin badr yawmul furqan domin rana ce da Allah ta'ala ya raba tsakanin ƙarya da gaskiya ta yaya Allah ta'ala ya raba ya daukaka addinin musulunci akan kafirci duk da cewa musulmi sune da adadi kalilan ba su da yawa to shi yasa aka kira yawmul badr yawmul furqan ran rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya kuma da aka wato idafar yawm zuwa ga furqan saboda girmama wannan rana rana ce mai girma rana ce ta musamman wanda su kansu musulmi ba su tsammanin wannan nasara Allah ta'ala ya ba su nasara sai wannan rana ta zumuto rana ta musamman kuma rana ce ranar juma'a 17 ga watan ramadan Allah ta'ala yake cewa yawmal taqal jam'an ranar rabi wannan wace rana sai Allah ta'ala yake yawmal taqal jam'an ranar da jama'un nan guda biyu suka hadu jama'ar kafirai Quraishawa Makka da jama'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ta'ala yake cewa yawmal taqal jam'an ranar da jama'u suka hadu saboda wannan haduwa ce ta ban mamaki Allah yana so ya tuna wa manzon Allah da sahabbai haduwar da suka yi ne haduwa ce ta ban mamaki to shi yasa Allah yake yawmal taqal jam'an domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ne a wannan rana domin ya tare ni wannan fitin da yi ayaran fito ce na Abu Sufyan manzon Allah bai fito da niyyar yaki ba kafaran Makka sun taho ne da niyyar kare ayarun amma Allah ta'ala ya juya al'amari ya zamanto gumurzu za a yi yaki za a yi to shi ne Allah ta'ala yake cewa yawmal taqal jam'ani ranan da jama'un nan guda biyu suka hadu haduwa mai bada mamaki haduwar da a cikinta Allah ta'ala ya bai wa annabinsa da mu'minai nasara sai Allah ta'ala yake cewa wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai Allah ta'ala yana so ya tuna musu nasarar da ya ba su nasarar da suka samu a yakin Badr wannan wani iko ne na Allah subhanahu wa ta'ala abin ya sabawa abin da aka saba gani na al'ada galibi rundunoni suka hadu yaki wanda ya fi yawa shi ne zai samu nasara wanda ya fi ƙarfin makamai shi ne zai samu nasara wanda ya samu gurin tsayawa mai kyau shi ne zai samu nasara amma ran da aka hadu a yakin Badr kafirai sun fi musulmi yawa wajen shiri sun fi su musulmi suna da doki nawa biyu kafirai suna da nawa doki 200 banda sauran abubuwa gurin da musulmi suka tsaya rarrayi ne kafin Allah ya saukar da ruwa amma duk da haka Allah ta'ala ya ba su nasara suka kashe mutum 70 daga cikin kafirai suka kama wajen mutum 70 to me yasa aka samu wannan wallahu ala kulli shay'in qadir ikon Allah ne saboda haka su gode wa Allah subhanahu wata'ala su tsaya akan dokar Allah su ci gaba da bin dokokin Allah subhanahu wata'ala kuma su ci gaba da gode wa Allah subhanahu wata'ala akan ni'imomi da dama da Allah ta'ala ya ba su lokaci ya yi ku yau da mun tsaya kan ramin aya ko to Allah ya samu dace abin da muka fara zama da zai Allah ba mu ya rasa gaba daya abin da muka fara zama da kuskure Allah ya bi mana gaba dayan mu Allah ya ba mu ilimi amfani Allah ya wadda mana da zama lafiya wannan kasa ta mu da sauran kasashen musulmi wadanda suke nufin mu da sharri Allah ya shiga tsakanin mu da su marasa lafiya Allah ya ba su lafiya masu bukatu na alkhairi Allah ya ba mu bukatu na alkhairi shugabannin mu Allah ya sanya imani da tawfiq da adalci a zakatun su ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين